Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a kodayaushe ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so hakan ko shirye-shiryenmu da suka gabata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis 7 ga watan Maris na shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren. A cikin shirin namu na wannan dare naku, za ku ji irin wainar da ake toyawa gabanin zabe da ake shirin gudanarwa a wasu jihohin Najeriya idan Allah ya kai rai ranar Asabar mai zuwa, wanda hukumar zaben kasa ta ce a shirye take tsab. Haka kuma a cikin shirin namu muna dauke da labaran tamola, amma wannan a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Zara gare ki.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. A yau Alhamis, akalla mutane 5 ne aka kashe, sannan wasu su 9 kuma sun samu raunuka sanadiyar wani tashin bom na mota da ya faru a wajen wani gidan cin abinci da ke birnin Mogadishu kusa da fadar gwamnatin shugaban kasar Somalia. Jami'an tsaro da mai gidan abincin da ake kira Dalsan, inda fashewar ta auku ne, suka ba da alƙaluman waɗanda hadarin ya shafa. Mai gidan cin abincin ya faɗa wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa fashewar ta faru ne daga wata mota da ke dankare da ababen fashewa da aka ajiye a kan titi, da ma wasu jami'an tsaron gwamnati da ke sa ido a ɗaya daga cikin shingayen bincike da ke fadar shugaban ƙasar mai tazarar rabin kilomita ɗaya daga wurin harin da ya auku na yawan zuwa gidan cin abincin. Jami'an motar aikin jinyar gaggawa guda ɗaya tak a birnin da ake kira Amin sun shaida muryar Amurka cewa sun kwashe mutane 9 da suka ji rauni zuwa asibiti, kuma wasu daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali. Mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda na Al-Shabab sun ɗauki alhakin wannan hari, suna kuma faɗin cewa sun kashe aƙalla sojojin gwamnati 6. A yau Alhamis ake sa ran wata kotun tarayya za ta yanke wa Paul Manafort hukunci, mutumin da ya riƙe muƙamin shugaban kwamitin yaƙin neman zaɓe shugaban Amurka Donald Trump na tsawon wasu watanni a tsakiyar shekarar 2016 a kan laifukan da suka shafi haraji da yin ajiya a banki. Ka'idojin yanke hukuncin sun yi nuni da cewa alkali zai iya yanke wa Manafort hukuncin zuwa gidan yari har na tsawon shekaru 19 zuwa 24. Ga mutumin da zai cika shekara 70 ranar 1 ga watan Afrilun mai zuwa, idan wannan hukunci na nufin kusan ɗaurin rai a gare shi. Lauyoyin Manafort sun nemi da a yi mishi sassauci, suna mai cewa ya yi fama da rashin lafiya, kuma lamarin ya zubda mishi mutunci ya kuma shafi harkokin kuɗinsa. Masu gabatar da ƙara sun kare matakin akan cewa tsayin lokacin da aka ƙayyade masa a gidan yari ya yi daidai. Bayan haka, dole ma Manafort ya biya tare kuɗi da suka kama daga dalar Amurka dala 50,000 zuwa dala miliyan 24. Tun a watan Disamba ne kotu ta samu Manafort da laifuka 8 kan ɓoye kuɗaɗen da yake samu lokacin da yake yi wa ƙasar Ukraine aiki da hukumomin karɓar haraji. A mako mai zuwa kuma za a yanke masa hukunci kan batun yunƙurin yin watsi da shaida a kotu. Wata babbar kotu a kasar Thailand ta bayar da umarnin soke wata babbar jam'iyyar adawa saboda zabar ƴar uwar sarkin kasar a matsayin ƴar takarar prime minister da jam'iyyar ta yi. Makonni biyu kacal kafin zabar ranar 24 ga watan Maris da za a yi. Hukuncin da kotun kundin tsarin mulkin ta yanke ta rage wa jam'iyyar Raksa Church ta kasar Thailand da ake kira TRC a takarce damar samun nasara kan jam'iyyun da suka haɗe da gwamnatin soja da ke mulki a kasar tun lokacin da aka hambarar da zababbiyar gwamnatin demokradiyya a juyin mulkin da aka yi a shekarar 2014. Hukuncin kotun wanda kuma ya haramtawa manyan membobin jam'iyyar TRC gudanar da harkokin siyasa har na tsawon shekaru 10. Har ila yau ya janyo damuwa kan ingancin zaben kasar mai zuwa. Ƙungiyoyin al'umma da na gwamnati a faɗin duniya na shirye-shiryen bikin ranar mata ta duniya gobe Juma'a idan Allah ya kai mu. An kwashe sama da shekaru 100 ana yin bikin na duba da nasarorin da mata suka cimma ta fannin rayuwa al'umma da tattalin arziki da al'adu da kuma siyasa a fannin duniya. A yayin da suke kuma neman samun daidaiton jinsi a fannoni daban-daban. Ranar 8 ga watan Maris na kowace shekara ake bikin abinda ke tattara gwamnatoci da ƙungiyoyin mata da 'yan kasuwa da kuma ƙungiyoyin ba da agaji wuri guda. Birane da garuruwa a faɗin duniya na bikin ranar ta hanyar yin gangami da gudanar da taruka da yin ayyukan al'adu da zane-zane da kuma tarukan ƙarawa juna sani. A shekarar 1908 aka fara bikin a lokacin da mata 15,000 masu aikin sarrafa tufafi suka yi yajin aiki kuma suka yi tattaki a kan titunan birnin New York. Suna buƙatar a rage musu yawan awoyin aiki a kuma ƙara musu albashi bayan haka a ba su 'yancin kaɗa ƙuri'a. A shekarar 1910 wata mata 'yar ƙasar Jamus mai suna Clara Zetkin ta ba da shawara a ayyana ranar mata a wani taron ƙasa da ƙasa da aka yi wanda ya samu halartar mata 100 kuma ba tare da wata jayayya ba. Duka suka amince da shawarar.
A gaida Zara Aminu fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu shiga bangaren rahotanni kuma. Ana iya cewa dai an shirya a wannan lokaci na gudanar da zaɓe a Najeriya, waɗanda hukumomi da dama suke ganin cewar lokaci ya yi da za a gudanar da zaɓe yadda ya kamata a Najeriya. Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta ce a shirye take don gudanar da zaɓe idan Allah ya kai rai. A ƙarshen wannan mako, Nasiru Adamu El-Hikaya ya samu zantawa da mai magana da yawun hukumar wanda ya tabbatar da cewar hukumar a shirye take don gudanar da wannan zaɓe.
Kakakin hukumar zaben Najeriya Aliyu Bello ga wannan labarin da ke cewa rundunar sojan Najeriya ta yi jigilar kilogram 633,790 na kayan zaɓe.
Ana baka tabbacin cewa kayan zaben kuma zaɓe ya kai wuraren da ya kamata ya kai saboda zaben da za a yi na ran Asabar insha Allah kar a samu wani jinkiri.
Faɗa mana yadda lamuran suke. Nan ce dama in aka kai waɗannan kayan zaɓe sai an kai su ofisoshin babban bankin Najeriya da ke helkwatocin jihohi.
Jigilar kayan zaɓe abu ne da ake sa cikin tsanaki, cikin tsaro, cikin tsafta, cikin tsari mai ma'ana da tsarin da dukkan mai ruwa da tsaki ya gani kuma ya gamsu. Idan misali za a jinkirta kai kaya zuwa wani wuri, to na jiha akan kai babban bankin CBN branch da ke wannan jihar ne. Ana dawo da shi kuma zaɓe sai a rarraba a ba ƙananan komi a kan idan dukkan wakilan jam'iyyu tare da kuma jami'an tsaro da 'yan jaridu. Akwai zango da ake ɗan jinkirta wa akan tsaya a duba kaya, wato abin da ake kira rack centers, wanda ana yin hakan ne cikin daren ranar Juma'a da washe gari. Insha Allah kafin ƙarfe 6 zuwa 7 duk wanda ya tashi daga rack center zai kai rumbu kamfar da aka dora shi aiki ne ba tare da wani jinkiri ba. Kuma insha Allahu za a waye gari kowa zai ga cewa da misalin karfe 8 kowa na iya fara kada ƙuransa a rumfar da ya rijista.
Aliyu Bello takila ma wani zai tambaya me ya hada rundunar sojan sama da jiragen ta wanda na yaki ne da kuma kayan zabe.
A'a, ba ana nufin wai sun dauko jiragen yaki sun dauki kayan zabe ne ba. Ana nufin suna da jiragen da suke bada tallafi a kuma zabe wajen kai kaya. Kuma wannan aiki ai ba yau aka fara ba. Musamman wuraren da suke ake da matsalar tsaro, tunda ba za ka yi tsammanin cewa za a samu jirgin jigilar fasinja ya kai kowane wuri ba, amma su suna da jiragai gwargwadon hali waɗanda suke tallafawa kuma zaɓen nan, kuma iya aikin da suke yi kawai ɗaukan kayan ne daga wuri su kai shi wurin da ya dace.
Faɗa mana tabbaci kada watakila ranar Juma'a washegarin Asabar can da dare fara jin jita-jitar cewa wannan zaɓen watakila za a iya ɗage shi fa.
Allah ya kai mu washegarin Asabar mutane su ga irin shirin da aka yi. Na faɗa na mai amaita biiznillah hukumar zaɓe ta shirya tsab don tabbatar da an yi zaɓen nan cikin lokaci kuma cikin ƙa'ida kamar yadda aka tanada.
Akwai wasu jita-jita da suke fito a duk da dole na ce jita-jita. An ga mota shaƙe da kayan zaɓe, an ce direban a kai shi gidan gwamnati, wasu sun ce ba haka ba ne. An ga mota a waje kaza cewa ana neman a dangole ƙuri'un ne domin a bawa wasu 'yan siyasa wata riba ta daban.
Idan akwai wani ƙorafin wani direba ya ɗau wani kaya an ji shi a wani wurin da bai dace ba, wannan zargi ne mara tushe ballantana makama.
Ni matsayin ɗan takarar PDP na gwamnan Kano wato shi Abba Kabir Yusuf.
Kamar yadda ka ji a media, haka muke ji a media, har yanzu ba a kawo takarda daga kotu ta nuna kuma zaɓe ga matsayin kotu ba. Idan kuma zaɓe ta sami takarda daga kotu za ta yi bayanin da ya dace a kai.
A takardar zaɓe dai shi kuka sani ba wani canji.
A takardar da shi gaban kuma zaɓe jam'iyya ake magana ba ɗan takara ba. Idan akwai wani abu da ya shafi ɗan takara, wannan hidima ne ta cikin gidan jam'iyya. Muddin jam'iyya ta riga tana cikin wannan takara, jam'iyya ake magana.
To a gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Hukumomi a matakai daban-daban na bakin kokari don ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. A kudancin Najeriya ma ba a bar su a baya ba. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a kudancin Najeriya, Lamido Abubakar, ya haɗa mana rahoto akan halin da ake ciki a yankin.
Yanzu dai wata babbar damuwa da ke akwai dangane da siyasa da zaɓuɓɓuka a yankin Niger Delta shine yadda 'yan siyasa ke amfani da 'yan bangar siyasa dauke da makamai da suke zuwa rumfunan zaɓe a yayin zaɓuɓɓuka, suna tarwatsa mutane daga ƙarshe kuma su sace akwatunan zaɓe. Ko da yake dai akwai dokar da ta kunshi cewar jami'an tsaro su daina ɗaukar makamai su je rumfunan zaɓe a yayin zaɓuɓɓuka, to sai dai kuma 'yan siyasar suna baiwa 'yan bangar siyasa makamai tare da buɗe wuta a rumfunan zaɓe. Kan haka ne ma mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin majalisa kuma jigo a siyasar jihar Akwa Ibom da ke fuskantar ƙalubale yayin zaɓuɓɓuka. Honorable Ita Inan kuma ya bayyana cewar kamata yayi a bari jami'an tsaro su riƙa ɗaukar makamai a yayin zaɓuɓɓuka. Ya ce
the security personnel would be going on arm and yet the thugs who came to carry materials, who came to intimidate people, came with arms. What would they do? It is important that the
yana cewa ne abokan hamayyar siyasa kan zo da 'yan bangar siyasa dauke da makamai su rika firgita masu zabe. Kuma zaka ga cewar dokar kasa ta hana jami'an tsaro ya rika makamai musamman a rumfunan zabe. Kuma idan waɗannan 'yan bangar suka yi harbe-harbe na firgita jama'a, ba wai jama'a kaɗai ke damuwa ba, hatta da jami'an tsaro sukan ranta a nakari. Da haka muna bada shawarar cewar lalle ya kamata ta gwamnati ta bari jami'an tsaro su dauki makamai a wajen zaɓuɓɓuka domin kare masu zaɓe da kuma kawunansu.
Security agencies be made to carry arms because they were overwhelmed. Some of them had to run away. You cannot arrest in a polling unit with arms.
Kan batun na tsaro dai yayin zaɓuɓɓuka, jami'an tsaro na cewa kullun suna iya bakin kokarinsu. To amma dai ya kamata a ƙara kokari kan kokari. Daya daga cikin kwamishinonin 'yan sandan yankin Niger Delta, wato kwamishinan 'yan sandan jihar Bayelsa, Aminu Faisali, ya fayyace irin matakan da suke ɗauka a yayin zaɓuɓɓuka.
Abubuwan nan da suka dara can baya game da akwato, kwati da sauransu, wannan duk ma kai haka yanzu babu amfani. Kayan aiki da muke da su na bisa kan ruwa, mun tabbatar da shirye-shiryen da muke da shi a ƙasa za su tabbatar da tsaro.
Yanzu dai babban ƙalubale da ke fuskantar zaɓen na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi shine na batun tsaro, musamman ganin cewar wannan zaɓen ya fi zafafa ta yadda kowane ɗan siyasa ke ƙoƙarin nuna kurjininsa a siyasar jiharsa a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta, jihar da jam'iyyar APC ke kankankam da jam'iyyar PDP, ta tabbata cewa jam'iyyar ta APC ba za ta shiga zaben ba bisa wani umarni na kotu wanda ta bayar hukumar zaben Najeriya cewa a cire jerin sunayen yan takarar jam'iyyar ta APC daga jerin waɗanda za su tsaya takara, kama daga majalisar tarayya da majalisar jiha da kuma zaben gwamna. Kuma bayanai sun nuna cewa jam'iyyar ta APC tana nan tana zauricin wata jam'iyya da za ta marawa baya ta yadda za ta kada jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamido Abubakar Sokoto, bari mu leƙa jihar Zamfara wanda har yanzu dai tana ƙasa tana dabo akan yadda shirye-shiryen zaɓe ke gudana. Domin jin halin da ake ciki, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Murtala Faruk Sanyinna ya aiko mana da rahoton halin da ake ciki.
Jam'iyyun na adawa a jihar ta Zamfara sun zargi kwamishiniyar hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar da haɗa kai da jam'iyyar APC mai mulki domin magudin sakamakon zaɓen gwamna da 'yan majalisar jiha da za a gudanar a ranar Asabar mai zuwa. Bello Matawallin Maradun shine dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar.
Wannan dai ma tabbata abun nan ba da zaɓin still, kuma an je batun kaya an ce ta ba da inventory abinda aka kawo, ta ki ba da inventory na abinda an ka kawo. So har yanzu ba mu gane mata ba, kuma an ce mana an fita da mota yau da safe kafin ma fitira mutane, kuma lokacin da suna movement din kayan daga New Central Bank zuwa Old Central Bank batai contactin kowane ɗan siyasa ba, ita ɗaya ne ta yi on her own. So akwai gaskiya fishi abubuwa da wannan mata.
Sanata Sa'idu Muhammad ɗan Sadau, ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin tutar jam'iyyar NRM, tun daga ƙarfe 12 na ranar yau ana can gidan Aziz Yari Abubakar, gwamnan jihar Zamfara, ana cika takardun sakamakon zaɓe wanda aka shirya yi. Kwamishinar zaɓe ta jihar Zamfara ita ta hannunta mashi waɗannan takardu domin ita aka ba amanarsu. Saboda haka muna kira ga hukumar zaɓe ta ƙasa ta ɗauki Hajiya Asma'u daga jihar Zamfara.
To sai dai kwamishiniyar hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar ta Zamfara Dr. Asma'u Sani Mai Kuɗi ta musanta waɗannan zarge-zargen.
To wannan zarge-zarge ba gaskiya ba ne, su kansu masu yin wannan zargin sun san cewa ba su yi mana adalci ba. Duk abin da muke yi muna kiran su jam'iyyun siyasa. Ko me muke yi muka nuna musu mu sa su ciki har ma mu nemi shawara daga gare su, tunda wannan aiki ne na al'umma. Sannan kuma sanda da aka kawo mana kayan zaɓe na shi shugaban ƙasa da ya wuce, mun kira su kuma sun zo. Da suka zo muka je nan CBN muka ce musu to ga kayayyakin nan an kawo su, gashi muna son ku zo ku gani ku shaida, muna son ku duba abin da muke da shi. Na biyu yuwa a gabansu an yi wannan abin, sannan kuma su zo wasu daga cikinsu su ce wai a'a wai ba a yi wannan ba. Kaga wannan wato ƙazafi ne wanda sun san abin da suke, sun san cewa ba daidai ba ne, haka kawai ganin dama ne ya sanya su karka faɗa maganganun da suke faɗa. To kaga alhamdulillah sun ce an ɗauke su daga babban bankin Najeriya, kaga inda ƙarya ta farko ma ta fara bayyana kenan. Da sun ce an kai su gidan gwamnati, kayan nan trailer suka kawo kayayyakin nan. Sannan muka raba su local government 14 muke da su a Zamfara, sai da muka samu kantoci an kwashi kaya daga CBN. Bayan kuma daga baya sun gaya ma duniya cewa wai ga kaya can an kai su government house ana cike su.
Jam'iyyar ta APC ce dai aka bayyana ta lashe dukkan zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya da ya gabata a jihar. Duk da yake tuni da jam'iyyun na adawa suka yi watsi da sakamakon zaɓen tare da zargin tafka magudin zaɓe. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Nan ba da jumawa ba kaɗan za mu buɗe layukan wayanmu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne wani irin tasiri kyautar 'yan siyasa ke yi ga talakawa lokacin zaɓe. Za mu so ku bugo don ku bayyana mana ra'ayoyinku.
Jam'iyyun na adawa suka yi watsi da sakamakon.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To, muna da kira na farko daga garin gwamna. Wake magana daga garin gwamna? To, Malam Bello, muna jinka.
To, gaskiya dai irin da kace kace da ƴan siyasa suke yi al'ada ce kawai.
Eh,
al'ada ce saboda duk zaɓen ya zo ko ni shugaban ƙasa ko gwamnati ko ana dan bi sabulu da atambade ne da ƴan kudi rike ana ba mutane saboda sirkin cikin wahalar da suke. Saboda kaga yanzu ne shekara uku da ake gari bi na siyasar nan. Talaka ƙasa sun wahala. Kayan da Allah an shiga matsin da ba ta shiga shi ba.
To, baka ganin wannan ya sa sun saida rayuwarsu kenan, ganin cewar sun karɓi ɗan abu kaɗan sun je sun yi zaɓe yanda bai dace ba, ko kila a ce ga wani abu na daban.
A'a, irin wannan cuta ka gani ana ba ta ne kawai, ana ba ta ne kawai cuta ko ka zaɓa ko ka zaɓa. A wani ne ka aka zaɓi da wani a zaɓi ko wani a kasuwa a sajen ka baka. Ma wani cewa za ka zaɓi ne za ka dubu ka zaɓa. A'a, alheri ne kawai na 'yan siyasa.
To, hakan yana da kyau kenan, kake nufi koko?
Na ga maka al'ada ce.
Eh, shi ne, eh, tambaya, hakan na da kyau koko ya da bai kamata ba?
A ya gamata a taimaka mu talakawa da saboda halin da suke ciki gaskiya.
To, mun gode Malam Bello, bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba.
Malam Ibrahim, muna sauraron ka.
To, gaskiya ni ra'ayina akan wannan maulidi da kuka kawo a yau, bisa ga ainihin kuɗaɗen da ake rarrabarwa wurin kamfe haka, to tsakani da Allah dai gaba ɗaya bai dace ba a rayuwar talakan Najeriya.
To, kana nufin kenan idan aka ba talaka kai ya karɓa kenan?
Eh, to, ya karɓa ɗin, amma kuma ya san wanda zai zaɓa, don saboda irin waɗannan kuɗaɗen suke bayarwa, duk wanda ya bada kuɗi ainihin har ya ci zaɓe, to aiki ko ba za ku same shi ba.
To, kana nufin kenan idan mutum ya karɓa kuɗi ya jefa ƙuri'a, watan ya siyar da ainihin rayuwar shi kenan, kake nufi?
Insha Allahu, don saboda idan za a yi la'akari da wannan, ka duba tun zamanin Obasanjo da yake mulki da demokuraɗiyya na har zuwa yanzu, duk masu yawanci madafun iko duk a haka muke. Ba a samu aiki, in dai har mutum zai ba da kuɗin shi ya ci zaɓe, to kuku aiki ko ba ku ba shi.
To, mun gode Malam Ibrahim, bari mu tafi jihar Bauchi. A jihar Bauchi, wa muke da shi?
Malam Usman ne daga Bauchi.
To, Malam Usman, muna sauraron ka.
Eh, wannan nake son ƙara shi ne, wato duk mai ba da kuɗi ya je zai a ba shi sai da kuɗi, a ba shi kuɗi ya zai ya sai da ƴancinsa na shekaru huɗu ne.
Eh,
saboda haka ƴanci ba shi kaɗai ƴanci sau ma da ƴaƴansa da jikokinsa wasu zuwa nan gaba.
To, idan na fahimce ka, kana nufin watan akwai babban illa tattare da karɓan abun goro mutum ya jefa ƙuri'a kenan, na fahimce ka?
A illa man baya misaltuwa, saboda gaba dai katushin zuri'a ga katushin society, watan al'umma kuma katushi processing yin ma zaɓe a lokacin zaɓe na ƙasa ma.
To, menene ya dace al'umma su yi dangane da irin wannan maganin irin wannan matsalar?
Yawwa, amma dai mutane uku da suke da haƙƙi, biyu ko uku suke da haƙƙi wannan magance wannan matsala.
To,
na farko akwai hukuma.
Eh,
sai jama'a karan kansu.
To,
sai kuma hukumar zaɓe karan kansu ita kuma na uku, su suke ba su yi matsaya akan wannan da kuma hukuncin da ya dace a yi wannan. Hukumar jami'an tsaro su kuma a ba su na'uran.
To, mun gode. A bari mu je wa ke kan layi. Abubakar daga ina?
Diga Malam Adoro local government.
To, ɗan kashe rediyon Kamala Abubakar.
Oke, so na sinis.
Yawwa, to, muna sauraron ka Bala Abubakar.
Me yi ra'ayi? Idan an ba su kuɗi ya kamata su karɓa, domin in ba su karɓa ma daman nasu ne. Saboda haka su karɓa, sau su kashe su zaɓi wanda yake so cancanta ce.
To, wani irin kira kake da shi ga su 'yan siyasan da ke ba da kuɗaɗen?
ni babban kira na shine sai hakuri da irin abubuwan da suke ba talakawa na kayan waye da wane ne a zo a riga sare-sare da sauran abubuwan da ba su kamata ba musamman ma ga mu ƴan Hausawa musulmi da ake tunanin hakan da ya dace ba addinance da kuma al'adance.
To mun gode Malam Abubakar, bari mu je jihar Taraba. Wa muke da shi a jihar Taraba?
To kuna tare da Abubakar Umar ne daga jihar Taraba.
To Malam Abubakar, muna jin ka.
Abun nan shawara nan halin shi ne su ɗan siyasa abun nan su ji tsoron Allah su daina ba abun nan masu zaɓe kaya don sun san lalle idan suka ba su kayan abin suka ba su abun nan kayan zaɓen nan ya nuna cewa idan ma suka hau kan kujerar ma ba za su yi musu aiki ba.
To mun gode Malam Abubakar. Iyakan abin da za mu iya ɗauka kenan yanzu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku dama ku bugo don ku bayyana muna ra'ayoyinku. To muna godiya ga duk waɗanda suka bugo waya da kuma wanda ba su samu dama ba, Allah ya ba su iko in Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga shirinmu ta gaba, wasan ta mola a takaice.
Wasanni a takaice.
Masoyan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta ƙasar Spain na ci gaba da jimamin wajarar da kungiyar ta yi a gasar cin kofin zakarun Turai a makon nan, tare kuma da bayyana ra'ayoyi akan musabbabin ficewar tata daga gasar wacce take lashewa shekaru uku a jere. Duk da yake hatta 'yan wasan kungiyar suna ta'allaka koma bayan da take samu a 'yan kwanan nan da rashin cike gibin da shahararren dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo ya bari bayan komawarsa Juventus ta kasar Italia. Wasu 'yan gani kashenin kungiyar na ganin ba wannan ne matsalar ba.
Me suna na shi su garba? Eh to gaskiya kun asali shi Cristiano Ronaldo ba a yi sauran yanke hukunci akan cewa wai dole shi ne kawai ke da sa a tura haka ai shi ma kan shi kan inda yake taka lera ba wani abun bugun gaba na yayi da shi ba. Saboda mu a madadin kwallo da aka yi mishi ba irin sa aka yi mishi can a yanayin Juventus ba. Kwallo da aka yi mishi a Juventus kowa sun yake ci da kanshi, amma a nan madadin kaga ai kowa shi ko ɗin kwallo shi na zai ba shi kullu.
Kungiyar Ajax ce ta fitar da Real Madrid din a zagayen 'yan 16 na gasar bayan da ta doke ta da ci 4-1 a wasa na biyu na zagayen a ranar Talata. A wasan farko da suka buga a Netherlands a cikin watan Fabrairu, Real Madrid ce ta yi galaba da ci 2-1, inda a jumlace Ajax ke kan gaba da kwallaye 5-3. A halin da ake ciki kuma, Zinedine Zidane ya ki amincewa ya karbi aikin horar da kungiyar Real Madrid a karo na biyu bayan da kungiyar ta buƙace shi da ya dawo. Zidane mai shekaru 46 ya bar kungiyar ne a ƙarshen kakar wasanni ta bara kwanaki 5 kacal bayan da ya jagorance ta ta lashe kofin zakarun Turai a karo na uku a jere. To sai dai shugabannin kungiyar na ganin akwai yiwuwar dawowar tsohon kocin Manchester United da Chelsea Jose Mourinho, wanda kuma ya horar da Madrid din daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2013. A wani labarin kuma, kocin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Roma Eusebio Di Francesco ya bar aikin sa nan take. Di Francesco ya soma aiki a kungiyar ne a watan Yuni shekara ta 2017, inda ya maye gurbin Luciano Spalletti. Sai dai kuma ya fuskanci matsin lamba sosai bayan da kungiyar ta Roma ta sha kashi da ci 3 da nema a hannun Lazio a makon jiya, da kuma rashin nasara da ta yi a gidan Porto wacce ta kai aka fitar da su daga gasar zakarun Turai ta bana. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice.
To a yau Alhamis akalla mutane 5 ne aka kashe, sannan wasu su 9 kuma sun samu raunuka sanadiyar wani tashin bom na mota da ya faru a wajen gidan cin abinci da ke birnin Mogadishu kusa da fadar gwamnatin shugaban kasar Somalia. Haka kuma dai a yau Alhamis ake sa ran wata kotun tarayya Amurka za ta yanke wa Paul Manafort hukunci, mutumin da yake rike da mukamin shugaban kwamitin yakin neman zaben na shugaban Amurka Donald Trump.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wanda ta taya ni gabatar da shirin, Zahra Aminu Fage, da kuma wanda ya hada mana shirin kuma ya bada umarni, Mr. Dan Brown, sai injiniyan namu na yau Mr. Justin Twitter. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bissalam. Salam.